neman yake yin hudubar in sana da hali ka rika tuna abin da yake fada da larabci neman hudubar ana yin ta wa'azi ake yi ana tunatar da mutane ni yago aikin mu ne da muke yi da abin da zai ja mana fari da abin da zai ja talauci da abin da zai kayaki da abin da zai bata aikin mu irin su ne ake karanta a hudubar to da haka ake so in ana yi mutum ya rinci ya rika jin abin da ake fada Allah shirye mu shirin addini
to jama'a zamu addu'a Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma kuma fada a kan rubutu nasa mala audu na kafa karantawa kafin a jami dama wuya ne da shi wanda ya ma in ya daɗe ka masa sai ka kafa karanta kai ma da kai da za ka iya faɗa min da baka da na ba ka amsa domin na ji kana tambaya ne akan ko shekaru uku ne ko ƴaƴanka suke niji ko kuma iyalinka ne ba sa karatu ban dai gane abin ba a jami wuya ne da shi yawan karanta ko za ka gane ka gaya min haka wannan yana tambaya ne akan wai idan mutum ya saki matarsa tana da ciki sai daga baya ya ji labarin tana da ciki ya halatta ya maido ta tun gabanin ba ta haihu ba ko kuma haramun ne wato in mutum ya saki matarsa ai ko ba ta da ciki ma wato in dai ba ta gama idda ba ya halatta ya yi mata rijiki wato abin da ake cewa rijiki saki da kai mata ba saki uku kai mata ba ba kuma bacci ba ne ta wata kalma domin akwai sakin da yake zama bacci akwai sakin da zai zama saki uku kuma ba ka faɗa ka ce saki ukun ba amma sai ya zama uku saboda haka in dai saki ɗaya kai wa matarka ko kuma ka sake ta sau ɗaya ko rabu ko sake na biyu to in tana idda ka samu ka dawo da ita ko ba ciki sai ka je ka lallaɓe ta ka rarrashe ta da iyayenta in sun yadda sai ka dawo da ita bare kuma tana da ciki ai wannan ma sun kenan ita ma tana so kenan wannan ba wani haramci a nan ka ma samu lada ta zo ta haihu a gidanka to tambaya ka ta biyu idan mashayin jiya ya yi yin hannu a cikin masallaci ko kuma wasu wurare wanda suka shafi addini zan yi masa hannu ko zan ki to shi dai mutumin nan in a masallaci ne tunda ka ce a masallaci ne to ai a zamanin nan bai kawo jiyar ba to ka iya bashi hannu don gudun kar ku gaba da shi sai ka bashi hannu don zamanin shi ma jiyar babu ita abin da yasa aka tsananta kin hannu da mashayin jiya in kana yin hannu da shi wata ran tun da ya sau suna yi to daga mashayar ma in ya dawo sai ya baka hannu to kaga sai shafa masa jiya sai ko masallaci ne ya shafa ma sai kuma ka shafa a jidarka to kaga sai ka yi sallah baka da sallah kenan to ka ji ma'anar abin da yasa aka hana hannu da mashayin kenan amma tun da yake a masallaci ne ya yi alwalai ya koda da jiya ma duk ya wanke ta to sannan in kun yi hannun dai makaruhi ne amma a kan ka hana shi ku yi gaba a yayi da kowa kai ka ki to gara dai ku yi haka din saboda haka addinin musulunci kuwa haɗa kai yake so ba a san abin da za a yi gaba to na uku kuma dabbobi kamar tumaki idan sun kai nawa ake fitar da zakka tumaki in sun kai 40 na ake bada guda ɗaya akuya 40 ita ma a bada guda ɗaya saniya kuma 30 a bada ɗaya raƙumi iyo guda biyar a bada akuya ɗaya kuɗi in sun yi fan biyar a bada sule biyu da titi don za ka fitar da sule biyar ɗin dukkan abin da ka mallaka sai ka lissafe shi a fitar zakka kayan ka na sayarwa ko ɗan koli ne ko kanti ne da kai ko masana'anti ne ko kuma mene ne kake ko mai ajiya ne duk sai ka lissafe ka caje kuɗin su sannan sai ka fidda zakkar haka ake yi bashi wanda ka bayar ka sai ran da aka kawo aka biya ka shi kuma ranar za ka yi masa zakka amma bashin da ka bayar can to da za ka lissafa ta nan kai masa zakka ba dan baka sani ba ko ba za a biya ka ba in wata yake nufi in ba sa karatu shekara uku yana nufin malamin ko kuma shi ƴaƴan idan yana nufin malamin ne a shekara uku ba sa karatun a sai karɓe su ya ba wanda ya ga zai koya musu karatun idan kuma su suka ƙi yake nufin laifi a kansa ne idan ƙanana ne lallai ya matsa musu karatun idan kuma sun yi rayo to kuma a tsakanin su da Allah wannan kuma yana tambaya wai ina cewa ya matsayin mutumin da ya yi wa ɗan uwansa magani don ya mutu ko kuma wani laruri ya same shi yana matsayinsa a cikin addinin musulunci assalamu alaikum wato tambaya ita ce amsar wannan tambaya ta farko idan mutum ya wani magani ya mutu to har aka ji labarin shi ne yawa wannan mutumin maganin ya mutu sai a kirawo shi idan an kirawo shi a samo shaidu waɗanda suka tabbata shi mai maganin ya mutu su ba da shaida in sun bayar shi ma sai a kashe shi hukunci su kenan wanda ya kashe wani dama ko da magani ko da ƙarfi ko da me to dama shi ma kashe shi ake haka ake masa. Idan kuma wani laruri ne ya same shi, to shikenan sai a saurari larurin, in ya warke to shikenan ya biya diyar wahal shekin da yi, sai kuma ya mutu shi ma a kanshi. So Ubangiji Allah ne roƙe ka, Allah ya ƙara addinin nan haske, Allah ya ƙara annabi Muhammad wasila aljanna albarka alqur'ani, Allah ya ƙara yarda da sahabbai, wanda kuma Allah ya ƙara musu karama, musulmi kuma Allah ya ƙara musu ƙarfi da imani da nasara, albarka alqur'ani. Salatu goma zai tsaya ga manzo Allah. Karanta sulhu Allah sura uku. Allah mun roƙe ka, Allah ji kan mamatanmu da gafara, da malamanmu da iyayenmu da kakanninmu da matanmu da ƴaƴanmu da surukanmu da dukkan musulmin da suka mutu, Allah ya gafarta musu, sai kuma Allah ya ba mu rayuwa cikin imani. Idan mutum mu ta zo, Allah ya sa mu mutu da imani. Idan za mu tashi, Allah ya sa mu tashi da imani. Mu karanta Al-Ikhlas sura ɗaya. Allah ya kiyaye mana sharri zahiri da batinin sa, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Kasan nan tamu Allah ya kiyaye mana ita albarka Al-Qur'ani. Ubangiji Allah mun roƙe ka, abinda zai cece mu cikin ranmu da lafiyarmu da mutuncin mu, Allah ya kiyaye mana. Marasa lafiyar mu kuma Allah ya ba su lafiya. Yadda ruwa da suke tafiya sama da ƙasa da ruwa, Allah ya kiyaye su, Allah ya kiyaye dukiyar su, Allah ya kawo su gida lafiya. Kuma da muke nan mu ma Allah ya kiyaye mu. Ubangiji Allah mun roƙe ka, matanmu masu ciki Allah ya ba su sauka lafiya. Marasa lafiyar mu kuma Allah ya ba su lafiya, albarka Al-Qur'ani. Za a ja nasarullah sura ɗaya. Allah ya taimaki musulmi, Allah ya taimaki addinin musulunci. Ubangiji Allah ya tabbatar da adalci, Allah ya shafe zalunci. Ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiya, Allah ya shafe ƙarya. Ubangiji Allah ya taimaki musulmi, Allah ya taimaki addinin musulunci. Ubangiji Allah mun roƙe ka, Allah ka dada kirar musulunci albarka Al-Qur'ani. Allah ka raya ta, Allah kuma ka raya addinin musulunci albarka Al-Qur'ani. Za a ja nasarullah ɗaya. Allah shafe bid'a albarka Al-Qur'ani. Ubangiji Allah mun roƙe ka, Allah shafe ƙarshen mu, Allah ya sa ƙarshen mu ya fice farkon mu alheri albarka Al-Qur'ani. Mu karanta alamna sura sura ɗaya. Allah ya lata mana arziki, Allah ya kiyaye mana talaucin tsaraki da wulakanci. Kowa akwai abin da yake yi yana samun abin da zai ciyo shi da iyalansa, Allah ya lata mana. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada al-faqru yakunu kufr, wato talauci in yayi yawa yakan kusanta mutum da kafirci. Saboda haka Ubangiji Allah ya kiyaye mana da talauci, Ubangiji Allah ya kiyaye mana kuma da azabar kabari da abin da zai kasanta mu da ita. Allah ya ba mu rahmarsa da abin da zai kasanta mu da ita, albarka Al-Qur'ani. Ubangiji Allah ya lwata ƙasar nan da kasuwa da ciniki masu albarka da noma da ƴaƴan itatuwa da dukkan abin da musulmi za su amfana, Allah ya lwata su. Abin da zai tashi hankalin musulmi a ƙasar nan, Allah ya kiyaye mana shi, albarka Al-Qur'ani. Mu karanta alamna sura ɗaya. Mu haɗa akan Fatiha da salatul Fatihi. Yadda muka taru anan, Allah ya tara mu aljanna. Yadda muka zo nan, Allah ya ba mu ladan niyyatowa da ladan toyewar da ladan zama da ladan ji. Ubangiji yanda aka daure saboda Al-Qur'ani, kowa ya ɓata lokacinsa, sannan kuma ya daure da wahalan jin da wahalan sanyin da tsayawa, Allah ya saka mana da alkhairi. Wanda suka ba da sadaka, Allah ya sa musu a mizanin alkhairi. Waɗanda suka roƙi addu'a, mu karanta musu izaja ɗaya, Allah ya ja musu buƙatunsu, albarka Al-Qur'ani, kuma Allah ya ja mana dukkan namu. Waɗanda suke taimakon wato wannan fitila da kuma an kasu wannan da masu hidimar duk yaran, Allah ya sauka musu da alkhairi. Allah ya sa hidimar nan su sada sasawa ta cikin aljanna, barka Al-Qur'ani. Wanda duk kuma yake son musulunci, Allah ya taimake shi. Wanda duk yake raya addinin musulunci, Allah ya raya shi, Allah ya raya zuriyarsa. Wanda yake fushi da addinin musulunci, Allah ya shafe shi, albarka Al-Qur'ani. Kuma Allah ya raya zuriyarsa zama masu taimakon, albarka Al-Qur'ani. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sa aka yi hikima. Karin da mutum ya kulla ran ta har kiyama, sai ya samu shugabansa wanda ya azama mulkin manzala a hada su a kai su ta tara kuma alheri. Idan mutum mai yawan karanta Al-Qur'ani na ran ta har kiyama, dama ga Sayyidina Usman ne. In kai mai kunya ne, ga Sayyidina Usman tare za ku zauna. In kai mai faɗar gaskiya ne, ko an ki ko an so, to kai kuma ga Sayyidina Umar tare za ku zauna har a gama abin da za a yi. Idan mutum mai yawan bada kyauta da sadaka ne, shi kuma ga Sayyidina Abubakar Siddiq, shi kuma tare za su zauna. In mutum mai dagewa akan ya tare wanda yake faɗar gaskiya kar wani abu ya same shi, kuma ga Sayyidina Ali. to duk abin da mutum ya aikata in kuma dukiya ce da kai ka taimaki addini ka kuma aikata addini to kuma Abdullahi bin Abdurrahman bin Auf shi kuma tare za su zauna dai sai a sahabbai an ce ba mai dukiyar sa to kuma dukiyar gaba daya yake dauka ya tebi da yawa wacce take ta isa mutum babban an ce kana da abin sabon mai kudi sai dauka ba manzo Allah ya ce a taimaki addini shi kuma ana taimaka fatauci dai abin ya kuma taruwa sai kuma wabcewa sai kai manzo Allah ya ce gashi a taimaki addini abin da yake kenan ya taba aka ce ba manzo Allah abin da ya kai dinari 200,500 yace a taimaki akai kayan yaki dawaki sakkuba abinci kidiyoyi a tara da yawa inda za a je a cika tare su kuma addinin musulunci duk abin da mutum yake aikata a ranar kiyama akwai shugaban sa kaji yanzu wannan mai sifa tara nan shi Walid dan Magira Allah na gaya mana irin abin da yawa manzo Allah kuma Allah yace da mu kar mu bi kar mu yadda mu irin wannan aikin shine bin nasa ka gani masha'in dina ne mai yawan kai da kawo a tsakanin mutane ya hada wannan da wannan sai zai same ka ce wani ka ku san tsakanin ku da wani a ban sani ba ka san haka ne ko a yanzu annabi ne yake to yana nan dai ni ban san abin da yasa ba yana ta zagin ka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza me ya hada ku ne sai ce tun da nake ni banda kaza ba mu taba wani saba da wani ba idan ka faɗa kuma sai bannan har yanzu ya je ga wancan ita shi ma ka zage sai wata kuma ta ta kike kuma ta dariya to annabi ne kenan Allah ya yi domin ka gani akwai wani zamani cikin larabawa da aka yi wani annabi wato yaro ne dan kankane amma kuma bawa ne shi shi kenan shi annabimin nan yana nan yana bauta yana nan yana bauta to sai kai shi zai tsira kasuwa ni shi sai abin ya dame shi wannan yara su zo su yaran nan wani ne ya hada mu fada wannan zai ce wani ne ya hada mu fada abin sai ya damu ubangijin sa sai su kai wani abin nan da kake ni ba zan iya ba kullun a zuwa sai kai ne ka hada fada zan ce da kai hukunta yaro kikkiawa kike ne sai kai kasuwa sai kai kasuwa mala aka kai da shi a kasuwar bayi kowa ya zo ya gani wannan ga kikkian yaro sai wani zo ya ce na me wannan bawa sai ubangijin sa ya leko shi ne da nan yace za ka kai da shi ce zai sayar yace ka wannan yaro nawa za ka sayar mai shi yace to ka saya mana kudin ka abin da za a bani duk wanda yake son ka ka zani to ka san al'adar ki ni da amma yadda shari'a musulunci ta ajiye in dai ba abi shari'a ke dan ba da yake ba mutane in za ka sai da abin ka sai ka faɗi dukkan laifin da yake jikin ku idan ka je da agogo ka kasuwa za ka sayar idan wani ya zo ya duba ya ce wannan agogo za ka sai ka ce to ya za ka sai da shi ki wannan laifin sa sai ka ce ai gudu yake kamar minti goma a duk wuni saboda haka na gaji da shi zan sai kikkiawa kuma wanda yake ko ka ce lati yake kamar na kwata a kwana biyu to duk dai laifin da ya dame ka da shi za ka sai sai ka ga mai siyan ka sai abu ka bani in baka yi haka ba ka aika dalisi wato abinda ake ta ka dalisi a cikin dokan musulunci wato koyi laifin abu a kasan ne kuma saboda haka in jaki ne da kai yana tuku sai ka ce tukun jakin nan me yasa zan sai da shi sai kwanciya da kaya in kuma doki ne yake taima ka sai tsalle in da na taɓa linzami ne ta tsalle har ku saka da ni saboda haka zan siyar idan babur ne da kai ka ce baya shiga jiya sosai sai ne ta shan wahala ne ta shan wahala to saboda haka zan sai da shi na gyara na gadi mutum da ya saya da sanin sa karka koyi mar wani abu to saboda haka ne ma aka bada hiyari wato in mutum ka sayar mar da abu yace to wani ka sayar mun da abin nan kuma ka faɗi laifin sa na bi amma ka bani hiyari idan na je na ga sabanin abin da ka faɗa an dama da shi sai ka bashi misalin kwana uku idan ka bashi kwana uku nan sai ya tafi da abin ya je yana lura da abin yana lura da abin kamun kwana uku to cikin abin da ka gaya mar in ya ganshi bai saba ba to in kwana uku ka cika sai zai biya ka kudin ka idan ka yi kuma ganin wani abu kuma ya faru banda wanda ka faɗa sai zai ce ai to bayan ka zama ai ga kaza ne yasa ba ka gaya min ba idan abin wanda zai yi ne ba ya koya masa domin kamar jaki kamar doki kaga waɗannan ba mai koya musu a tsakanin kwana uku to amma idan ya faro wani abu kuma ya masa rauni da zai kawo to sai ya mayar maka a ware cinikin a yawan raunin da ya masa kuma lada wato ai masa araki ya biya ka kudin raunin ya karɓa abin ka ba shi kudin sa to kun ji shari'ar musulunci yadda take haka ka'idar musulunci take dan kar kowa ya kuwa to saboda haka shi wannan balara da sai ya tambaya ce to me yasa zaka sai da yaron nan gashi matashi ne zuwa gaba gashi kyakkyawan yaro ga ladabi me yasa zaka sai da shi sai ce to ni abin da ya dame ni da shi kaga baya kin aiki kuma cikakken lafiya ne da shi sannan kuma duk abin da na sa shi bai min haƙi to amma kuma annabi ne saboda haka ni annabi mance sa kawai ya dama yace annabi mance kawai yace shi ne ba wani da zai kai wannan yace shi yace to zan saya shi to sai suka yi ciniki ya saya ya sayar masa ya kai uku ɗin sai ya tafi da yaro gida ya je ya samu matarsa tana gida yace mata wanke na samo miki dan aiki ta zo ta ganki take kai madalla 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 ne gida kai munna da yaro shikenan kuna nan a kwana a tashi a kwana a tashi sai ran nan annabi ne sai ya tuna halinsa. Ka san dama an ka ga bako ya zo halin da ya zo da shi kan kwana uku, kan kwana huɗu, kan sati, kan wata, ba halinsa ba tukuna da saura ba. Malam da ya goge yaro ya zama ɗan gida sai ce bari dai ɗan taɓa halina. Wannan mai gidan ya tafi wajen sana'arsa. Sai yaro ya shigo da ya gama aike-aiken sai ya zauna gurin ita matar mai gidan kamar uwarsa. Sai ce inna tafi na'am. Yace to ni kwanan nan wani laifi ne kike wa baba ne? Yace a menene ka ji ya ce ne masa? Yace ni dai kullum in zai tafi wajen sana'a sai in ga ya fita kofar gida yana ta faɗa yana ta faɗa yana ta faɗa. Yace shi dai in dai ba sake mata yi ba to lallai ransa ba zai kwanta ba. Sai dai ya gaji da zama da ke. Mara kullum haka, kullum haka. Sai ta kai. Lallai sai ta mata to lallai idan aka kwana kaza da gida ya ce lallai kwananki ya ƙare a gidan nan zai tafi. Ga su kuma da ƴaƴa sai mata ta fice da kuka. Tace ina jin tausayi dan wane ya sake ni yara na sun zama agonaki na a gidan nan ba uwa a ban tausayi. Sai ran wannan mata sai faɗi. Sai tana kuka. Sai yaran yace me ya dame ki na kike kuka? Tace ba na so in bar gidan nan saboda ƴan yaran nan kasu zama marayu. Sai ce wannan abu mai sauƙi shi zai saki kuka? Kwantar da hankali. Da can ni inda nake, inda aka sai da ni nake bauta, to Ubangiji na mai magana magana ne, ya san magani iri-iri, ni ke sa ina tono wannan, haɗa wannan da wannan aiki na kenan, aikin tone-tonen magani, din na san magunguna. Yanzu haka na san maganin da zan yi in baki, idan kika baki ya ci wannan maganin, to har abada ba zai cike ki ba sai dai mutuwa ta raba ku. Kuma sai yadda kika ce ne. Kike yanzu kai ɗan ƙanƙana nan ka san wannan yake tuni, da na koya wajen Ubangiji na? Ito madalla madalla kaya kwanci a gindin ka baki nan. Sai ta ce sai ce mata amma maganin yana da wuyar haɗawa. Ta ce me ma haɗin sa? Yace to abinda za a samu a haɗa maganin yayi sai da wani gashi. Shi ba gashin yana nan a jikin ƙasa da gemun ne wanda duk za a yi magani. Ƙasa da gemun sa yake daidai makogwaron sa a nan maganin ne. Da ki za ki afko mun wannan gashin to zan haɗa maganin baki. Ta ce wannan abu mai sauƙi ma? Ai wannan mai sauƙi ne. Yace to ki afko. Malam sai ta ta je ta sau asa irin ta alki ta gyara ta gyara sai ta ɓoye. Ta nuna ba sai ga ki yau Allah da zan aski abin nan ba ka. Ta haɗa maganin nan. Yace to madalla. Da ya ga haka dama sai je sai tare sai hanyar inda mai gidan yake dawowa. Da dawowa sai ya tafi da gudu da gudu ya karɓo shi. Yace sannu baba sannu baba sannu baba yake yawa. Yace baba ina da wata magana. Yace menene? Yace wai kin menene yake haɗa ku da innani? Yace menene ya faru? Yace to ni kullum ka fita ka bar mu ka san nan muke yin da ita. Amma duk ran da ka tafi sai ta ce wannan zama naku ba ta ga amfanin sa ba ta amfana komai ga wahalar yara ta sa ta a gaba. Ita zaman ku da ita ma gara ma ba ka dare da kana dare. Baka amfana mata komai ba. Yace wancan sai za ta ce mutu ga ƴaƴan da suke tsakanin mu mu taɓa komai da ita ba. Yace ba shakka. Idan ka kana kwanto yanda za ka yi ka gane haka, to in ka je ka kwanta ka yi kamar bacci kake yi ka jarraba ka ga haka ne gaskiya ne ko kuwa ni ne mai ƙarya. Ka ji annabi ne Allah kiyaye mu da shi. Kuna Allah kiyaye. Shi ne ka ji Allah ya kai ku wala tu kullu ha lafi mahimu amma bi masha'in dinan ne. Kar mu bi irin waɗannan kar mu koya din ne dai. Malam mai gida da yato ransa a bace ki go gida uwar gida ta zo ta yi masa inda zuwa ya ansa ciki ciki. Malam da tafiya malam sai ya samu kin fada sai ya kwanta. Yace shi shi yau ya gaji banda bacci ba abin da yake ji da kar isa ruwa ma. Ita kuma da ya kwanta din nan shi kan ya kwanta da niyyar ya gani ita kuma tana ta munna bacci dauke shi ta aka wannan mahadin magani. Hadi sharrin annabi. Malam haka kuke yi. Malam juma'a can sai ya mai tarin ganga yace ki ba ke sai yana kan ba. Ita kuma da ta leko sai shi ta kallace shi ta ga alama lalle bacci ya kwashi. Ake yana ji yana sauraron ba. Malam sai ta je ta ɗauko askan nan ta gyara ta gyara ta gyara da zuwa sai ta kama gemun ta tarke. Da ta rike ta sa askan za ta aski wannan iko sai tabbai rike hannun ta yace ake maganar nan gaske ne kake ne ka baki. Ita wannan take so ta aska shi ta dama an ce yanka shi za a yi. To duk wanda aka sa wuta a wuka a makogoro ai a san yanka ya tsayi. Kuma sai ya rike hannu sai kwace askar da kwace ya sai ce ai da ke ma mace da ki kashe mu garin namijin kashe ki sai kuma yanke ta. Hadi sharar annabi sai yanke ta sai ta faɗi matakkiya. Yaro da ya ji kakari sai ya leko. Yaya aka yi baba? yace ka gani magana da ka ga mun ashe ta matan nan yan sanu zafi da zuwa ta dora mu aka akan mu kokoro kaga sai na yanki ta na kace mata ta yanka ni ina namiji da gani sai sai ka da gudu maza gidan iyayen matan nan yace maza fito yau baba ya yanki miki ya wallahi sai suka debo sanduna da zuwa sai ga yarsu a kwance jini na safarara da suka dinga dukar su shi ma sai da mutu mallan tsakanin su kuma faɗa ya kauye Allah ya san ya waɗanda suka mutu to jama'a kun ji kaɗan daga cikin sharrin annabi ne mugun mutum kenan mai haɗa wannan da wannan ya ɗau wannan maganar wannan ya kai wannan ya ɗau ta wannan wannan ya kyarro sa ya fi na kyarro dukkan mu kyarro Allah ya kiyaye mu to me kace to shi ne ubangiji yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye da wannan mutum wani da dan majira mu ko mu kiyaye da irin waɗannan a zamanin mu
manna'il lil khair
sannan kuma shi mutum ne mai yawan hana alheri duk inda ya ji aka ta alheri sai ya ji ya hana ka ga shi shi walid dan majira zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basilun bil mali mai irin wannan hali gashi da rowa baya bada rance baya bada kyauta baya bada sadaka baya bada aro baya bada taimako a baitul mali duk irin wannan mai halin kaji dan uwa walid dan majira Allah ya kiyaye mu domin sharri bi ya taru akan ruwa duk mutumin da aka ce masa mawuyaci ne wannan mutum ya shiga uku duniya da lahira domin ka ga an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-bakhilu adullahi walau kana alima mawuyaci dama abokin gabar Allah ne makin Allah ne ko da ya zama cikakken malami ne in aka ce mawuyaci ne wannan mutum ya shiga uku Allah ya kiyaye mu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-bakhilu ba'idun min Allah البخيل بعيد من الناس البخيل بعيد من رحمتي قريب من النار كاجي بخيل يدي شي بخيل ليس يكد الله دومن بايا نيمو كومي ga Allah Allah ko baya kana dinki jikansa wannan ko bahili ليس yake da mutane duk wanda aka ce bahili ne to ba wanda zai kusa da shi inda dukkan zai komai dukiyarsa tunda ba zai bayar ba ina ruwa ne da dukiyarsa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma kusa yake da wuta abinda zai hana shi ga wuta sai dai mutuwa to kaji shi yanda yake kidan bahili sannan kuma manzo Allah yace al-fakhiru qaribun min Allah qaribun min Allah qaribun min al-jannati ba'idun min an-nar mun kyauta kenan mai yawan kyauta shi kuwa kusa yake da Allah kusa yake ga mutane kaga kowa yana karuwa zai ga an kewaye shi duk inda yake ko a gidansa ko a kan hanya ko a rufar kasuwa ko a gurin sana'a in dai mai kyauta ne to kaga wannan yazo da miskine da ma'aikata kowa na gaishe shi saboda abin da yake ba to kusa da Allah kenan kusa da mutane kusa da aljanna ne su gaisa to Allah ya gargi walid dan majira da cewa manna'il khair kuma in ya zo aika alheri da ka ce za ka yi wani abu sai ka ce zan gidan wani sallaci a unguwa kaza sai da mutane unguwan nan ba wani san sallah suke ba gara ma ka hakura ka zuwa gaba in ka samu wani fili ba sai ka ya kai to baya san wani sallaci idan gani ya za a yi wani guri wanda za a yi karatu sai rika hanawa in wani ne ya mutu za a je a taimako ka bada abin da za a janaiza ko mota a dauke shi ko mukabani sai rika sassauke abin in aure wani ke nema zai yi sai ce abu wannan baya da halin kirki ya rena kowa duk abin alheri zai hana to Allah ya kiyaye mu da irin waɗannan mutanen to kaga yanzu ma suna nan tun daga walidu dan majira har yanzu ba a rasa su ba shine bakilun bil mali mawati da dukiya alal hukuki balle kuma haƙoƙin Allah domin ka san banda zakka akwai haƙƙi ma kaga duk mutumin da yake matalauci duk mai dukiyar da yake garin matalauci na da haƙƙi a kansa dan haka kaga ita zakka da ake fidda ita haƙƙin talakawa ne a fidda ita ga mawadata a baiwa talakawa sabanin shari'ar mutanen annabi Musa kaga shari'ar annabi Musa da man aka ware zakka sai a je a tare ta adadi sai a kunna mutum ta ba ma dukin da yake cikin ya dai ta zakka a zamanin su to kaga mu a zamanin mu yanzu Allah yace a fitar a cikin mu a bayar kuma a cikin mu mawadata su fitar san domin kaga da haka aka hana sai da fatan lafiya dalilin hikimar da shari'ar musulunci take duk wanda ya lahi Allah da yabe yake da komai a cikin ta ba in dai kai lahi saboda Allah da naman da fatar da kafan da komai nata ba a sirwa sai dai a bayar kyauta a ba dama aiki uku ake da lafiya ka kasa ta uku in ka yanka rabi ko sadaka rabi ka bayar kyauta rabi kuma ka ci da iyalinka haka ake wa lafiya to in mutum ya sai da fatan nan ran tashi alkiyama ba shi da lafiya sannan kuma Allah ya kama shi dole sai ya biya lafiyar kudin ka ne ka sai lahiyar da ka yanka sai ka ga fatar katuwa ce sai ka ce wannan fata ai za ta yi naira uku bare ya sayar ma sai mai suyan nama sai ka sayar
don tashar kiyama nan yau baka da ladanta. Allah kuma ya sa a kawo mutum su ya biya wannan miliyan. Domin da kayanka akwai haƙƙin talakawa yana nan to yanzu. Waɗanda ka hana din da talakawan nan da baka ba su ba Allah ya ce ka biya su. Dan kai Allah ya baka. Idan kuwa abinda ake bada wato ita mutum yayi lahiya da shi idan mutum ya mallaki nasibin zakka abinda ya kai zai fidda zakka. In ya mallaki wannan bayan ya sai kuma abinda zai sai lahiyar ga kuma nasibin zai saura bai bata iyalinsa ba sannan bai matsa mutu wato sannan yin lahiya ba a yin bashi kuma aita. Kar mutum ya rance ya sai lahiya kar mutum ya bashi ya sai lahiya sai mutum na da iko tukuna. Sai da haka addinin musulunci sauki ne a cikinsa. Ba abin da ya zama dole sai abin da gaba za ta yi. Kamar misalin azumi kaga shi ne dole. Kuma in babu lafiya kaga Allah ya rangwame. Ya ce ka ci ka sha idan lokacin ya wuce kuma sannan karama. Saboda wannan ne wani mutum wato ya rantsuwa a zamanin sayyidina Shafi'i Allah ya ƙara yarda da shi. Zamanin shi ne imamin duniya. Zamanin nan sai wani mutum ya rantse da matarsa a kan saki. Sai ya rantsuwa saki a kan sai ya yi jima'i da matarsa a watan Ramadan da rana kuma. Yace wallahi tallahi yanki idan ban yi jima'i da ke da rana a watan Ramadan ba na fiki. Mala watan Ramadan yanzu wannan mutum lalle ya tabbata in yi jima'in nan da rana a watan Ramadan to haƙƙin Allah ya kama shi azumi 120. Azumi 120 domin shi nasa kowane kwaya daya 60 zai yi. Sannan ita matar tilar ta mata yi shi zai mata 60 ɗin kuma. Yace to zan dinga azumi har 120. Sai ya ga wannan malami sai kaji abin da nayi. Menene hukunci na? Sai ce ah wannan hukunci sai dai in ba in kana son matar to sai ka sake ta. Sai kuma kai in sai kai azumi 60 naka. Sannan ita kai mata 60. Yace to ya ga wannan azumi 120. Sai ce wannan malami ya fita tsanani da wai rubu wancan. Sai je gurin wato sai kaji abin da na rantsi ya zan yi. Sai ce a to idan ka sake ta. Shi kai na kanta. Yace ko ba za ka sake ta ba to kai azumi 60 na ka kai mata 60. Sai duk yanzu zan yi haka. Mallam ya rasa inda zai sa kansa ga san mata inda jima'in ba mata ta fa. Ko kuma jima'i azumi 120. Zamanin nan sai aka gina sai gina barin sai da na shafi. Ana cewa babban malami ne duk ta wanda ka je da ita zai baka cikakken amsa. Sai mu tiga ji malam sai ka har kai zai shafi. Je zai ce shi yace kaji abin da na rantsi. Hukuncin matata in ban yi jima'i da ita a watan Ramadan da rana ba. Yace to ai wannan abu ne sauki ne. Ka sake wanka zuciyarka ke sanyi. Na ji tana son matan nan ta kai ce ina son ta ya sanyi. Yace to za ku zauna da ita ba kuma tare da wani zunubi ba. Yace ka ɗaura aniya maza ka sa takalmin ka sai da matar za su tafiya. Su yi tafiya kamar misalin wacce ta kai wato min 48. Idan sun yi wannan tafiya can to da rana ka samu ka yi jima'i da ita ba ka da zuwa. Mai halin tafiya Allah ya yarda mutum ya ci abinci ya sha ka san ku mai ci da sha kuma ya yi jima'i. Za ka tafi iya baki wannan fatawa haka kuma ya zauna da matarsa. Saboda haka kun gani sai aka ce wato su malamai su ne fitilar duniya. Kaga wannan mutum ba zai ƙara ganin wani mutum zai taɓa malamin yaji ba. Sai da ya ga ya kwace shi ba dan haka ba da harkar wannan mata. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma sharri in zai bayyana a duniya to ta kan malamin zai bayyana. Idan da kaga malamai gurin su abu ya lalace ga baki ɗaya su kuma sauran fa. Idan aka ce wannan abu ya ɓaci riga ta ɓaci sai aka ce a nemo ruwa a wanki. Aka ce giya ta taɓa sai a ce a wanke da ruwa. Kati ne ya taɓa a wanke da ruwa fitsari ne sai aka ce kuma ruwan ya ɓaci giya ta zuba. Ba za shi kenan sai a ce a zubar da ruwa. Haka malamai suke. Su ne masu cewa Allah ya ce ai kaza Allah ya ce a bar kaza. Ga kuma suna yi a kusa. Su sai zama sun yi shiru da bakin su. Ba su cewa ayi, ba su ce a bari, su kuma sharri duk da ake tare za a je a kulla da su. Wai ka ga kuma zamani ya lalace shirar ummati kenan su ji mai zanna. Ka ga irin wannan shi ne Allah ya kiyaye mu. Da haka ne wato Ubangiji ya la'anci Bani Isra'ila. Saboda haka kowa ne mutum mai wa'adi ne. Idan ka san abin da ka sani ka gaya matarka ka ce da ita Allah ya ce ai kaza Allah ya ce ai barka ba Allah ya ce ai kaza Allah ya ce ai barka ba ka gaya wa ɗanka ka gaya barorinka duk ka gaya musu abin da Allah yake gargadan saninka in ba ka da sani sai ka je ka zo ka faɗa ka ce mata na ji abin karatu an ce ai kaza an ce ai barka ba wanda ya kaza ka kai ya kaza wanda ya kaza ka gaya matarka da ƴaƴanka waɗannan sai ma mu wa'adi sannan kowane mutum kuma in ya sani ya tara jama'a ya gaya musu da haka Ubangiji yana ce Yahudawa zamanin Annabi Dawuda ne Ubangiji yake kanu la ta nahu al-amuka la fa'alu bi nabi samatanu al-nabi sun san abin da Allah yake amma ba sa cewa komai dan kada duniyar ce shi kuma fa'alu Allah yake fa'alu kuma yi shi mutum shi malami ne ya je ya aikata barna to kuma wanda ya je yana ce sai wannan abu ne to ko kuma ya fita dan zurbin kankani ne Allah kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da shirinsa
Mutullin ba da zalika zanini.
Ubangiji dai har yanzu to mana'il alkhairi shi aka ce Walid kan majira mai yawan wani harkin alheri ne mu'tadil sannan mutum ne mai tsaurin kan gaske yana ganin duk duniya ba mai gaya masa abin da bai sani ba ka san mai tsaurin kai kenan wato duk abin da ka faɗa sai da shi dama ya san wannan abin yanzu za ka zo su ji masa haka Walid dan majira yake sannan kuma asimin ne wallahi shi dukkan aikin laifi Walid ya iya yi ya iya shan giya ya iya yin tata ya iya yin zina ya iya dara ya iya dido ya iya dukkan ko kawa ce dan bane ba abin da Walid baya yi da aikin sabo wanda ka gade ba sai wanda bai san shi ba da ta gungu ta da ma dare da rana ne to ta gungu a wajen Allah ya kiyaye mu Allah yake gayawa mazala irin halin wannan mutum sannan bayan wannan halayen kullun mai katan ciki kuma duk taron da aka ba mai katan ciki kamar ka sai ciki tafiya wani dan majira bada zalika bayan wannan katan ciki kuma ganimin har yanzu kuma ne yawan zuna dan zuna ne kuma shi asalin ka dan zuna ne shi ko mai yawan zuna ne Ubangiji yake ga manzo Allah farki kar mu zuna wannan aikin na wannan mutum Allah yake da manzo Allah kar ka dishi kar ka bura'ayinsa kar ka irin aikin sa al'umma manzo Allah kuma kar ki haka din mu waɗannan ayyuka guda taran nan da Allah ya la'anci wannan bawan Allah to ana neman wanda ya zuna manzo Allah shi ku karmi abin kaji wato bu iya fi quraish da abi quraish wa